بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين من يبياني كان حنيوي ما سمهم منشي قداؤكم waɗanda mai sanya gindaya su ya ketara su domin sanin Ubangijinsa yake bi ta cikin su. Waɗannan hanyoyi mun yi nuni da cewa akwai hanyar da take mai rauni, akwai mai matsakaiciya, akwai kuma hanyar da take mai ƙarfi wacce aka yi ta don abubuwa masu girma. Wannan mun yi nuni da wannan, mun kuma yi bayanin misalinsu. A yau za mu shiga kai tsaye domin mu ga ita wannan hanya, musamman ma matsakaiciya, me take so ta tabbatar mana. Burhan ko kuma tsari ko kuma hujja ta tsari da suke kira Burhanun Nazm yana daga cikin hujjoji masu sauki da ake amfani da su domin kaiwa zuwa ga hujja ta hankali cewa akwai Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Menene tsari? To, tsari dai wani abu ne wanda duk wanda ka cewa tsari zai fahimta me ake nufi da shi. Amma menene tsari? Tsari shine me? Tsari shine samun alaka da haduwa tsakanin sashe-sashe na abubuwa daban-daban da ta samar da dacewa tsakanin ɗaiɗaiku ko sashe na sashen wannan haɗuwa domin cimma wani hadafi na musamman. Kamar misali, idan muka ga gida tsararre, abinda ake nufi da shi shine an harhaɗa ɗaiɗaiku ko sashe-sashe na abu kamar bulalluka da siminti da aka shafa da fenti da aka yi masa da yanayin da ya kasance ya dace daidai yanda zai ƙayatar da mutane, wanda zai kai ga natijar samun gida ƙayatacce, shine hadafi. To haka ma, ko da mutum a gani aka ce wannan ya tsaro, ko mota a gani aka ce wannan ya tsaro, ko gida a gani aka ce wannan ya tsaro, ko shuka ce aka ce mun ga wata shuka tsararriya, kai ko da ajujuwa ne aka ga sun tsaro, an tsara kujeri da suke cikinsu da bencina da tebura da abin rubutu da allon bango, dukkaninsu sunansu tsari. Muhimmi shine zamanto an daidaita su yanda ya dace domin su cimma hadafin abin da ake so su cimma, shine samuwar aji mai kyau. Shi yasa ma da za a zo a tarar da kujeri a hargitse a cikin aji sai a ce wannan ajin ba shi da tsari. Ɗaliban ajin a tarar da su a hargitse sai a ce wannan ɗaliban ba su da tsari. Idan suna hayaniya, kowa yana magana kuma kowa baya sauraron kowa, sai a ce ba su da tsari. Amma idan suka tsaya, wani yana magana, saura suna sauraro fa, sai a ce yawwa akwai tsari a hajin yana da tsari sosai. To tsari shine wannan haduwar abubuwa daidaiku. Da wannan ne zamu fahimci cewa burhanun nasu hujjar cewa akwai tsari da take nuna mana hujjar cewa akwai tsari da yake hujja ce akan akwai wanda yayi tsari. Yana shafar abubuwan da suke kawai ana idrakin su da marskai ne. Me marskai? Ji, gani, shaka, tabawa, dandanawa. Wannan su ne abubuwan da ake iya idrakin su da marskai biyar na zahiri, kuma duk abin da ake rizkarsa da marskai na zahiri shine yake siffantuwa da tsari ko rashin tsari. Don haka ba ma'ana abubuwan da ba jiki ba ne kamar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da mala'iku gun falasifa cewa ba jiki ba ne su. To ba ma'ana haka ma rayukan mutane wanda yake ba jiki ba ne. Ba ma'ana na gun mutakallimin jiki ne, magun falasifa rayukan mutane ba jiki ba ne. To ba ma'ana mu ce suna da tsari ko sun tsaro, domin tsari yana samun abubuwa ne da suke jiki domin haduwarsu ta bada wani yanayi da wani hadafi da suke so su cimma mai kyau. Hadafin nan yana iyawa daga sawwara shi akai a tunani aka tsara, ko kuwa ya danganta da tsari ne na abubuwan da dan adam ya jera su. Wannan duk muhimmi shine dai a samu tsari, a samu dacewa tsakaninsu. To wannan dalilin tsari ya kafa akan mukaddima guda biyu. Ta farko abu ne wanda ake iya gani, shi yasa muka ce mukaddima din shi abu ne wanda yake ya shafi abubuwan da ake gani. Shine idan muka ga duniya, muka ga taurari, muka ga rana, muka ga tsarin da suke da shi mai tsananin zurfi wanda yake baya latti ko baya gudu, da nau'in nisan rana da wannan duniya, cewa da ta yi kusa da ita abinciki zai kone, da ta yi nesa abinciki zai daskare, abinda duke ke cikin duniya zai daskare ta yadda rayuwa ba za ta yi ba. Da babu rana da duk an halaka, da babu dare da duk an halaka duka biyu. Duk irin wannan tsari da muke gani, da rana ta ninka dare ta fi dare tsayi da an halaka, da dare ya fi tsayi ma da an halaka. A ce rana awa ɗaya ce kawai a kullum, ko dare awa ɗaya ne a kullum, to da an halaka. Duk irin wannan tsari da muke gani cikin wannan halittu abu ne hissi, abu ne da muke iya gani. Wannan mukaddima ta farko kenan. Mukaddima ta biyu shine duk wani tsari da zamu gani, to dole ne ya zamanto shi wannan tsarin ya zo ne daga mai yi, mai iko, masani, mai nufi, wanda shi ne ya tsara. Domin makahon jiki, in mun ce makahon jiki ba muna nufin wani mutum makaho ba, a'a, wannan jiki wanda yake makaho kuma kurma, ka ɗauki jikin mutum, ka ɗauki jikin dabbobi, ka ɗauki jikin shuke-shuke, ka ɗauki jikin duwatsu, idan babu wani abu wanda yake masani, mai nufi, mai iko da ya tsara su, bayan da za a yi su tsara kansu. Wannan duwatsu ya aka wancan, waɗannan duwatsu muke ganin su da tsari. Mu kalli duwatsu mu gani, mu kalli dazuzzuka, mu kalli ƙoramu, mu kalli duniyar kanta da kashe-kashenta, mu kalli launukan mutane da sautotunsu da nau'in kamanninsu, mu kalli bambancinsu tsakanin mazansu da matansu. Duk a ce shikenan jiki shi ne ya tsara kansa da kansa, ba tare da samuwar wani mai iko, mai nufi, mai ilimi ba da yi hakan. Haihatu ba zai yi ba hankali yadda da haka har abada. Wannan ni'ima ɗan saƙo na baɗini hankali da Allah ya aika wa kowane mutum, wato Allah ya ba kowane mutum shi, shi ne muke nufi da Allah ya aika wa kowane mutum. bayan da za a yi wannan hankalin ya fahimci cewa makauniya kuma kurma kuma bebiya a dabi'a wato halitta ta jiki ba tare da wanda ya tsara ta ba ta tsara kanta domin ba ta da komai na daga shi'uri ba ta ji ba ta gani ba ta sani ba ta idraki ba ta rizka abu don haka wannan dalili na abin nan kenan saboda haka idan muka kalli gida sai mu ce wannan gidan yana da tsari wannan mukaddima ta farko kenan wanda yake mukaddima ce da muke iya gani muke iya riskarta da gani shine muke nufi mukaddima ta farko a kiyasin din mantik na hankali sannan kuma mukaddima ta biyu shine mukaddima da hankali ne yake fahimtar ta kuma yake zuwa da ita kuma yake dogaro da ita shine cewa duk sanda aka ga wani tsari to tabbas akwai wanda ya tsara shi a cikin wannan mukaddima da akwai abubuwa da yawa akwai abubuwa da yawa boye cewa wannan duk sanda muka ga wani abu akwai wanda ya tsara shi kuma wannan tsarin bayan da za a iya zo daga wannan wanda aka tsara domin wanda aka tsara ba ya iya baka sa tsari kamar yadda muka ce tayyo wannan dutsen da shi zai tsara kansa da ya zabi ya kasance mafi kyawun halitta ko mafificin halitta wannan jikin ma haka wannan shukan ma haka kowanne saboda kowanne yana son kamala kowanne yana hankoran ya zamanto shine yafi kuma kowanne kamala a shikenan da wayannan abubuwan su ne za su tsara kansu da kansu da sun nemi kamala da tafi kowace amma sai ma ga anyi su da martabobi dolan su wani ya rusuna wani akan cewa ya fi shi to wannan yana nuna mana kenan dukkan tsari akwai wanda ya tsara shi kuma wannan tsarin baya ba kansa tsari dole akwai wani abu a bayansa da shi ne yake ba shi tsari to saboda haka muke cewa hujjar tsari tana da mukaddima ta farko hissiya da mukaddima ta biyu akliya to shikenan idan muka ce wannan gida yana da tsari mukaddima ta farko dukkan kuma abinda aka tsara akwai mai tsara shi mukaddima ta biyu natija shine wannan gidan yana da wanda ya tsara shi da haka sai mu tabbatar da cewa akwai mai tsarawa wanda yake mai iko mai nufi mai kudura wanda ba ta da iyaka wannan kuma shine Ubangiji subhanahu wataala a bisa natijar mu da muka cimma domin idan wannan tsari bai zo daga wanda yake yana da power da karfi da ilimi da sani da irada kamar Ubangiji ba bayan da za a zo da kayan tsarin da yake ba wanda ya zo da misalinsa to tunda duk duniya ta sallama kan cewa lallai babu wani tsari da yafi wannan to wannan bayan da za a iya zamanto wani ne ya tsara shi sai Ubangiji domin wani zai iya cewa mun ji akwai wanda ya tsara tabbas haka ne amma tsarin ba dole ba ne zo daga Ubangiji shine muka yi wannan matashi a cewa tsarin dole ya zamo daga Ubangiji saboda kudura ce wacce ba ta da iyaka ilimi ne wanda ba shi da iyaka nufi ne wanda ba shi da iyaka kuma yazo da tsari da har duniya ta tashi dan adam duk iyakacin binciken da zai ba zai iya gano ƙarshen kansa ba da hikimarsa ba a shekenan wannan ba zai yi ba ya kasance shi daga Ubangiji subhanahu wataala domin wannan tsarin da muke da shi na duniya da yazo ne daga wannan Ubangiji da yazo ne daga wani abu wanda yake ba Allah subhanahu wataala ba da tabbas da mun ga iya tawaya a cikin sa kuma inda Ubangiji subhanahu wataala yake cewa farjil basar hal tara min futur amma ya sake cewa sun marjil basar karratain yanqaliba ilayka albasar wa huwa khasir mutum ya duba ya gani shin ya ga wani tawaya ya ga wani gazawa da kasawa a cikin samuwa da Ubangiji ya samar. Idan mutum yi da awar cewa to ai wani lokaci mukan ga tawaya a cikin wasu samanmu, wannan kuma sai mu ce tawaya ba ta rushe tsari dai kenan. Na biyu, abinda muke ɗauka tawaya, an tabbatar da cewa shi tawayan yana kasancewa ne sakamakon haɗuwar wani abu da wani abu domin su haifar da wani abu wanda yake murakkabi, wanda ya haɗu daga abubuwa daban-daban. Sai zamanto haɗuwar tasu ba ta yi daidai ba sosai. Misali, zai iya yiwuwa mani ɗin da aka halicci wani dabba ko wani mutum, misali, ba shi da kyau, ko kuma a cikin ciki mahaifiyarsa shi wannan dabba ko kuma mutum ta ci wasu abubuwa da suke haifar da tawaya a cikin wannan mani, so da haka sai aka haifo shi na kasashe. Misali, wannan baya kore tsari, domin kamar yadda muka faɗa, tsari tarkibi ne tsakanin abubuwa guda biyu daban-daban wanda suka haifar da wani nau'in tarkibi wanda haɗuwa wanda ya cimma wani hadafi. To shi wannan tawayar da muke gani, in ma dai ya kasance daga irin wannan lamari wanda yake ɗan adam ne ya sa hannu ya haifar da wannan rashin tsari, kamar iska ce da ake cewa tana gurɓacewa sakamakon me? Masana'antu. Allah ya iska kamala ce tsantsa, kuma samuwa ce mai kyau, hadafi ne na cimma dukkan rayuwar rayu. Idan ya kasance ita wannan iska an gurɓata ta sakamakon masana'antu da hayaki, wannan ba yana nufin babu tsari ba, akwai tsari. Shi ɗan adam ɗin ne yake gurɓata wannan tsari, haka ma sauran abubuwa suke. Kwararren mai a kwanan nan da take faruwa, ko jiya ranar Talata, kusan na ga labarai tunda kwararren mai a Gulf ɗin Mexico ya zamanto yayi yawaita, teku ta lalace, dabbobi, tsuntsaye da kifaye da yawa sun mutu, ɗan adam ne ya haifar da wannan. Wannan kuma yana gaskata mana maganar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, hannayen mutane su ne suka haifar da shi. Kai koyau a yau ɗin nan Laraba 9 ga watan June 2010 ga miladiya, da yake mun yi baki a jiya a wannan gari na Kum, kamar su Sheikh Mal Hamza da suka halarta wannan gari da sauran baki, akwai maganganun da yawa wanda a ciki na fahimci cewa lallai, wato ko in ce maka tattauna abubuwa da yawa, to akwai mutane da yawa da muka haɗu su mun yi maganganun da yawa wanda yake suna tabbatar da wannan, duk da magana directly ba ta shafi wannan ishu ba, amma kuma tana nuna mana lallai akwai abin nan rashin tsari sakamakon ɗan adam ne. Shi rashin tsarin ba shi ne abin da Ubangiji ya halitta ba, shi ɗan adam ɗin ne da hannunsa yake haifar da shi. Shi kenan abin da muke ganin rashin tsari yana da sababi. Amsa na biyu da wasu malaman falsafa suke bayarwa shi ne, babu tsari, abu ne na kwatantawa. Idan mun kwatanta wannan abu da wannan abu sai mu ga babu tsari, alhali tsari abu ne na kwatantawa. Wannan kwatancin shi ne, shi wannan misali za mu iya cewa shi wannan fetur samuwa ne, abu ne mai kyau. Shi ma wancan hayaki da yake fita daga masana'antu samuwa ne abu ne mai kyau shi akan kansa, amma idan mun kwatanta shi da nau'in yanda ya chako da iska ta yanda za ta bada natija mummuna ga mutumin da yake shaka dan ya rayu, to anan ne sai muga sharri ya shiga ciki da muke kiran shi rashin tsari. Ubangiji subhanahu wata'ala ya bawa hujjar tsari muhimmanci sosai. Akwai kuma ayi masu yawa a Qur'ani da suke kiran mutum zuwa ga binciken tsari da kallon tsari da nuni zuwa ga ƙa'idan da ke cikin sa da kyawun da ke cikin sa da ilimi da hikima da take cikin sa. Don haka ne mun ga Al-Qur'ani mai girma ya karkato da mutum zuwa ga wannan abubuwa da suka shafi afaq da anfus, wato sasannin samuwa da suka mamaye mutum da kuma me abin da yake cikin rayuka na mutum, don mutum ya fahimci abin da yake shine tsari mafi girma a cikin, wato samu tsari mafi girma da kayatarwa wanda ke kaiwa zuwa ga samuwar mahaliccin tsari mafi girma wanda shine mai tsara komai kuma yake tafiyar da shi. Allah ta'ala ya zo da ya faɗa cikin littafi mai girma na Qur'ani, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Cikin suratul Fusilat kenan ayata 53. A ayar surar Yunus ayata 101 yana cewa qul inzuru ma za fis samawati wal ard. A wacan ayata farko da makaranta ta suratul Fusilat yana cewa za mu nuna musu ayoyinmu a cikin dukkan sasannin samuwa da kuma a cikin kawo kansu, har sai ya bayyana gare su cewa lamarin shi Ubangiji shine gaskiya, cewa Ubangiji gaskiya ne shi, tabbatacce ne shi, kuma lamarinsa shine hakika shine gaskiya. Ku duba kamar yadda ayatu mai zuwa ta zo, ku duba abin da ke cikin sammai da ƙasa. Idan muka duba abin da ke cikin sammai da ƙasa shine dai abin da yake cikin afaq, sammai da ƙasa, wa fi anfus, da kuma kawukanmu, wanda ita samuwa ce, rai anan samuwa ce dake da alaka da sama da ƙasa. A to ayyada cewa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. A cikin halittar sama da ƙasa, sammai da ƙasa, da sabawar dare da rana, da jiragen da suke gudu da a cikin kogi suna ɗauke da abin da yake amfanin mutane, da abin da Allah ya saukar daga sama na daga ruwa sai ya raya ƙasa bayan ta mutu, ya kuma yaɗa dukkan abubuwan da suke tafiya a cikinta, da jijjiyawar iska da gajimarin da aka hore shi tsakanin sama da ƙasa, ayoyi ne ga mutane masu hankali. Yana cewa awalan wannan cikin suratul Baqara kenan aya ta 164, amma cikin suratul Rum aya ta 8 yana cewa awalan yatafakkaru fi anfusihim, shin ba su tunani ne ba akan kawo kansu, game da kawo kansu. A cikin suratul Al-Suratul Dhariyat yana cewa wa fi anfusikum afala tubsirun, da kuma cikin kawo kanku shin ba za ku gane ba, shin ba za ku yi basira ba, shin ba za ku yi hankali ba, shin ba za ku fahimta ba. Idan mutum da ya duba wannan yana ganin akwai tsari sosai a cikin tarkibin samuwar mutum. Sannan kuma anan za mu iya fahimtar wani abu ba hasi ne, duk da baya cikin ba san mu sosai, cewa rai anan tana nufin tun daga bangaren ta wanda yake badininta da ba'i idrakin sa da hawas sai dai hawas sai dai hasa ta batini da mutum yake shuuri yake huduri cewa yake halarta gari cewa akwai ransa akwai cewa shi akwai shi har zuwa abinda muke ruskar sa da abubuwan da suke maruskai guda biyar na zahiri dukkanin su sune rai kuma sune mutum domin ya hada mu cewa za mu iya yiwa mu kalli tsari domin mun ce abinda ke ba jiki ba ne bai da abin ba a ambatan sa da tsari ko rashin tsari saboda ba shi da yanke-yanke balantana a hada su a kira su tsari a bisa yadda muka yi bayani na ta'arifin tsari to shi mutum yana cikin abubuwan da yake ya kamata ya kalla a kan kansa domin me domin ya fahimci akwai tsari tattare da samuwarsa da mutum zai binciken kansa har abada ba zai iya gano ƙarshen hikimomin samuwarsa ba akwai maganganu da yawa dangane da wannan janibi amma za mu dakata a haka a cikin wannan bayani na tsari da kuma hujjar tsari sai jama'a na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallallahu ala muhammad wa ala baitihi at-tayyibin at-tahirin.